Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, marhaban lalle, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagari na Kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. A yau Lahadi, shugaban Amurka Donald Trump ya gana takwaransa kuma mai masaukin bakinsa na Vietnam Tran Day Quan, inda suka tattauna kan cinikayya da hulɗa tattalin arziki. Trump ya isa fadar shugaban ƙasa da ke a birnin Hanoi, inda ya tarar da bikin maraba yayin da ƙananan yara ke kaɗa tutocin Amurka da na Vietnam tare da kaɗe-kaɗe daga sojoji. Bayan kwashi sama da mako guda yana takatsantsan akan sakonninsa akan ziyarar da yake a yankin Asiya, shugaba Trump ya sake kaddamar da wasu zafafan sakonnin Twitter waɗanda ya auna akan wasu masu sukarsa a Amurka da sauran ƙasashe. A wasu jerin sakonnin Twitter uku da ya aika su akai-akai da safiyar yau Lahadi, Trump ya kari ganawar da ya yi da shugaban Russia Vladimir Putin, ya kuma mayar da martani ga shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. A kan hanyarsa ta zuwa birnin Hanoi da yammacin jiya Asabar, Trump ya ce shugaba Putin ya sake jaddada masa da cewa Russia ba ta yi wa zaɓen shugaban ƙasar Amurka katsalandan ba, ya kuma ƙara da cewa ya yi imanin 'yan jam'iyyar Democrat ne suka shirya labarin. A jiya Asabar ne kuma Koriya ta Arewa ta yi Allah wadai da yunkurin shugaban Amurka Donald Trump na hana ta shirinta na nukiliya da makamai masu linzami. Ma'aikatar harkokin wajen Koriya ta Arewa ta fitar da sanarwarta ta farko a hukumance kan ziyarar da Trump yake a yankin Asiya, tana mai cewa wannan ziyara ce ta mai sanya da yaƙe-yaƙe musamman ga ƙasarmu a ƙoƙarin daƙile mana garkuwarmu ta nukiliya. Koriya ta Arewa dai ta kuma zargi Trump da ƙoƙarin mayar da su saniyar ware daga al'ummar duniya da kuma ƙoƙarin gurrugunta mata gwamnati. Ma'aikatar harkokin wajen ta ce irin wannan kalaman ganganci daga tsohon mahaukaci kamar Trump ba zai taɓa razana mu ba ko dakatar da mu ga shirinmu ba. Wannan ziyara dai da Trump yake a ƙasashen Asiya biyar ta mayar da hankali ne akan Koriya ta Arewa, ya kuma matsawa shugaban ƙasar China Xi Jinping lamba a wata ganawa da ya da shi a asirce kan shirin nukiliyar Koriya ta Arewa. To, ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Asabar, shugabannin ƙasashen Tanzania da Uganda suka soki shirin kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ICC na binciken zarge-zargen keta haƙƙin ɗan adam a ƙasar Burundi. Wata sanarwa ta fito daga ofishin shugaban ƙasar Tanzania John Magufuli ta ce yanke shawarar da ta kotun ta yi zai kawo cikas ga ƙoƙarin kawo sulhu da kwamitin ƙasashen gabashin Afirka yake, kwamitin da aka ɗora masa nauyin warware rikicin Burundi. Shi dai wannan kwamiti yana ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar Uganda Yoweri Museveni da kuma tsohon shugaban ƙasar Tanzania Benjamin Mkapa. Jiya Asabar, Museveni ya zargi kotun ICC da yin katsalandan ga aikin kwamitin ƙungiyar ƙasashen gabashin Afirka wanda yake shugabanta. Ƙasashen yankin dai sun haɗa da Tanzania da Uganda da Kenya da Rwanda da Burundi da kuma Sudan ta Kudu. Ta ranar Juma'a dai, gwamnatin Burundi ta ce ba za ta baiwa kotun ICC haɗin kai ba a wannan bincike. A kwanan nan ne dai ƙasar da ke a gabashin Afirka ta yanke hukuncin janyewa daga kotun, amma kotun ta yi jayayyar cewa janyewa daga kotun ba zai hana kotun binciken laifin da aka aikata kafin janyewar ba. A jiya Asabar ne shugaban ƙasar Lebanon Michel Aoun ya yi kira ga Saudiya da ta yi bayanin dalilin rashin komawarsa Saad Hariri da ƙasarsa mako guda bayan da Prime Minister ya yi murabus na bazata lokacin da ya kai ziyara birnin Riyadh. A cewar Aoun, dole ne Saudiya ta yi bayanin dalilin da ya sa suka hana Prime Minister Hariri komawa Lebanon ga mutanensa da magoya bayansa. Ya ƙara da cewa kasancewa cikin duhu kan wannan batu ya nuni da cewa matakin da Harari ya dauka tamkar babu gaskiya cikin sa. Har yanzu dai shugaba On bai karbi murabus din Harari ba a hukumanci. Da yammacin jiya Asabar ne dai aka ga Harari ya ziyarci waliman maraba ga sarkin Saudi Salman a filin saukar jiragen saman birnin Riyadh. Da kuma safiyar Asabar ne din ne dai fadar White House ta yi kira ga bangarorin da lamarin ya shafa da su mutunta mulkin kasar Lebanon da yancin kanta da kuma tsarin mulkin kasar. Da ƙarshe a jiya Asabar ne shugaban Amurka Donald Trump ya ce lokacin taron kolin kungiyar tattalin arzikin Asiya kasar Vietnam ya tattauna da shugaban kasar Russia Vladimir Putin da ran karamin lokaci akan wasu bututuwa a kan halin da ake ciki a kasar Syria.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a masaronmu assalamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya. Kungiyar malamai ta Najeriya reshin jihar Kaduna ta yi barazanar fadawa yajin aiki domin adawa da matakin da gwamnatin jihar ta dauka na sallamar dubban malamai waɗanda suka fadi jarraba da ta kamata a ce ɗaliban su ne suka dauka. Ga rahoton da wakilin sashin Hausa Iliya Kure ya aika mana daga Kaduna.
Muryar wasu yaran makarantar primary a garin Kaduna kenan dake zanga-zanga na kyaman shirin korar malluman su da gwamnatin jihar Kaduna ke yi. Da yake jawabi a taron manema labarai a Kaduna, shugaban kungiyar malamai ta kasa reshen jihar Kaduna, Mr. Audu Amba ya ce akwai kurakure da dama a sakamakon jarabawar da gwamnatin jihar Kaduna ta fitar.
Ana misali ga yanzu an waye gari wannan sakamakon da aka tura a kafofin yada labaru wanda muke gani masu gadi wanda ba malamai bane. Sunayensu na ciki. Wayansu wanda sun ma bar aiki. Sunayensu ya fita. Wayansu wanda sun ma mutu. Sunayensu ya fita. Wayansu wanda suna da SSCE. Sunayensu ya fita. Sai kuma ga sunan mutum daya sai fita waje so biyar. Sunan Musa Haruna so biyar. To ina aka samu irin wannan abun? Ina gaskiya irin wannan abun? Mu ga ma kan fa gaskiya a wannan harkan da muke ciki. Ana misali sai ka tarar da makaranta da cike da malaman 60 a ce biyar ne kawai suka ci wannan. To sauran 55 din ina za a zuba su? Ya ake so a yi da su a yanzu haka? Yanzu in malaman nan daga yau din nan sun ce ma ba za su sake aiki ba tunda ba su gan sunan su ba, sun yi laifi? Ba su yi laifi ba. So in ka ce mu ma yara sun fita titi ba abin mamaki ba ne? Dama ai ana ganin ba amfani, malamin ba su da amfani ai. To gashi nan sun fita titi ba mai ce musu su dawo. Dama aikin malantan ne malami ya ce musu kar ku je koyana. To ba an ce malamin bai san abin da yake ba. Mu muna ganin gwamnati ba gyara suka zo yi ba. Tsakani ga Allah, duk wanda yake da tunani mai kyau zai zauna ya dubi wannan abu ya fahimci abin da ake ciki. In gyara ne gaba ɗaya za ka ce gaba ɗaya mutanen nan ba su da amfani.
A matakin nuna goyon baya ga takwarorinsu, kungiyar malamai ta ƙasa daga rassa daban-daban da ke jihohin arewacin Najeriya 19 sun halara a garin Kaduna ranar Laraba, inda suka yi gangami na nunin bakin ciki da matakin da gwamnatin jihar Kaduna ta dauka. Shugaban kungiyar na reshen jihar Borno, Malam Gulama Abuso, ya yi karin haske akan matsayinsu.
In ka ji wayanda ba su biya minimum wage ba, za ka gani a arewa ne kuma malamai ne ya shafa. Kuwa uba kuma ga yanzu wani kuma gwamnati ya fito ya ce ba malaman gaba ɗaya zai kora. So wannan abu ne wanda gaskiya ba ta yi mana ba arewa. Wannan gani ne muke gani ana so a kashe mana harkar ilimi, a kashe mana malamai gaba ɗaya kamar yadda Boko Haram suka fito suka kashe malamai don basa son harkar ilimi. Idan ka hana mutum aikinsa, ka kira shi ka kashe shi ne. Idan za a yi gwaji, a yi gwaji don a gyara mutum. Ba wanda yake gwaji, a gwada shi, a gyara shi, a ce mutum ba kuskure. Ba wai a zo a yi amfani da gwaji, a zo a kashe mutum ba.
Shugaban kungiyar iyaye da malamai ta ƙasa, Malam Haruna Garba, ya shawarci jihar Kaduna da ta sake duban matsayinta akan wannan batun.
A matsayina na shugaban kungiyar iyaye da malamai na kasa baki da kuma na jihar Kaduna, mun kyamaci wannan mataki da gwamnati ke niyan yi, kuma muna da sha'awar cewa a saki duba al'amarin nan, domin kamar da na san za ku yi tsammani, malamai ba za abin zai iya ba za a haifi da mai ido ba, wanda zai iya jawo ƴaƴanmu a haramta musu shiga azuzuwa. Yankewan karatu ga ɗalibi yana kawo koma baya. Idan muka kai wannan hali, to mu iyaye an shiga hakkinmu.
Mai baiwa gwamnan jihar Kaduna shawara akan harkokin yaɗa labarai, Alhaji Sa'idu Adamu ya ce gwamnati ta ɗauki wannan matakin ne don ceto makarantu daga lalacewa.
Ya kamata mutane ku gane, talakawa ku gane cewa duk wanda ya ce kada a kawo malamai na ƙware a makarantun primary na gwamnati, to shi ne number one maƙiyinku wanda kuma bai son cigabanku. Duk daɗin abinda mahaifi ko mahaifiya take so shi ne ta ga cewa ɗanta ya fita. Sai ga mutum wanda ƴaƴansa suna nursery primary school na private, yana biyan 30,000, wasu 50,000, wasu ma har akwai makaranta da ke biyan 270,000 a nan garin cikin garin Kaduna a part-time. Waɗannan mutanen fa su ne suke surutu cewa kada a yi wannan kora da aka ce za a yi na ma'aikata. To in ka lura, bai yiwa da su wanda ke surutun da mu da Allah ya kaddara muke cikin gwamnati, tun daga ma shugaban ƙasa har zuwa ɗan ƙaramin ma'aikaci ko a ce ɗan ƙaramin ɗan siyasa ko kansila, dukkan mu fa da permanent secretary da ma'aikatan gwamnati, in ka lura duk wanda ya kai shekara 40 irin wancan makarantar ta gwamnati ya zama injiniya, ya zama wane ne, ya zama gwamna, ya zama dan majalisa, ya zama commissioner, ya zama wane ne, wancan makarantar fa ce. Don haka wannan harka na cewa za a kawo malamai su taimaki talakawa, ƴaƴan su zama wasu a rayuwa, ba ja da baya.
Iliya Kure, muryar Amurka daga Kaduna, Nigeria.
Da yake ba da shawara kan hanyoyin inganta ilimi a masarautar Argungu da ma ƙasa baki ɗaya, dan majalisar wakilai ta tarayya Dr. Hussaini Suleiman Kangiwa ya ga wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad irin matakai da yake gani suka dace a ɗauka domin farfado da ilimin a ko'ina.
Shi sha'ani na ilimi na ƙasar nan, kowane ɓangare kamar da wani magabaci ya faɗi, akwai lahuka da dama wanda suke dole ne mu da muke shugabanci dole ne sai an tara mu an samu gaba domin mu shiga mu je mu ga in an tabbatar da wannan shi ne matsala. Mu nemi gwamnatin ɓangaren da ke kula da sha'anin ilimi, mu nemi alhurma kamar yadda kowa yake neman alhurma, domin a area namu na majalisa hanya ce ta neman alhurma ga ko'ina. Lahiya ne a ji a nemi alhurma, ilimi ne a ji a nemi alhurma. To idan muka sami haka, muka sami dama, za mu zo a ɗauki malamai a kuma yi a ga cewa malaman da aka ɗauka ƙwararru ne. Baya ga bayan haka, ga halin da muke ciki yanzu, yana da kyau mu shirya wani a shirya program ɗin da zai iya binciken makarantar nan ya rinka zuwa makarantar, yana ganin abin da ake yi. Malamai ɗin nan ba wai dole ba ne sai an yi a ce a ga duk wanda an ka tarar ya yi wani laifi ko kuma ya zama bai iya ba, to yana da kyau a mai da shi gida, a mai da shi makaranta, ya koyi ilimin ta yadda ko karantar da wannan abin da yake so ya karantarwa.
To ranka da dan shike a mata musamman wayanda suke karkara ba su tura ƴaƴan su mata makaranta, wani irin kira zakai masu irin wayannan uwaye su ga cewa lokaci ne fa ya riga canza, wani irin kira zakai musu?
To a gaskiya na san muna da sarakuna masu ilimi ƙwarai gaske, kuma shugabanninmu da masu ƴan kasuwanmu akwai masu ilimi. Yana da kyau a rinka tsawatawa a sa kowa a bashi dan dama ya rinka nuna matsayin shi ga sha'anin ta yadda ilimi na yankin shi. Kowane uban ƙasa zai iya zuwa makarantun da ya ga abin da ke gudana, irin gudunmuwar da yake son a yi a haɗu da a cikin wannan yanki ɗin, kamin a kawo babba yanki babba na Argungu a zo a ga cewa an sami gyaggyara wasu abubuwa, kuma an sami fadakar da mata da kuma iyayen yara dai. A takaice, muhimmancin su bari ƴaƴansu su zo makaranta, kuma idan yarinya ta je makaranta ko yaro ya je makaranta, a tabbatar da an samu mishi aikin da zai yi, domin mafi yawan abin da ke faruwa idan yaro ko yarinya ta je makaranta sai a ƙarshe a zo a karar da ba a yi wani abu ba. Wannan shine ke kawo babban matsaloli da zaka ga cewa ba amfani ɗanka ko ɗiyarka ta je makaranta domin ga ɗaya wani ta je bata ga ba ka ta yi wani abu ba. To kai ma me zai saka dole ka tilasta ka je ka yi ba ka sa ɗiyarka ta je makaranta. Don haka waɗannan abubuwa su ne muke ganin ya kamata a yi a halin yanzu.
Dr. Hussaini Suleiman Kangiwa kenan. Kazalika wani daga cikin maharatar taron Malam Lawal Adamu kirayi da a kafa kwamitin da zai binciko tare da samar da mafita akan matsalolin da ke fuskantar ilimi inda ya kara da cewa.
Yare taya suna nan da yawa. Wadan sun dawo gida, wadan suna kusa. Ya zamanto an hada kai da local government da masarauta da yan majalisa da kuma gwamnatin jihar ai enforcing dole a tsayar da makaranta. Sannan yan kwamiti kuma a rinka zagayawa sacrifice a ga cewa malamai na zuwa yara na zuwa in ba zuwa su kawo report a nan ai amfani shi a ga gwamnati don a tilasta da malamai da iyaye su tabbatar cewa makarantun sun cika. In sun cika cire gwamnati ta yi abin da ya kamata.
Mahalartar taron sun amince da cewa yanzu lokaci yayi da ya kamata jama'a su haɗa hannu wuri ɗaya a fagen bayar da ilimi mai nagarta don cigaban yankin baki ɗaya. Maryam Ato Muhammad, muryar Amurka daga birnin Kebbi, Nigeria.
Daga Katsina kuma an yi kira ga jama'a da su ƙara duƙufa wajen neman ilimi saboda babu abin dogaro kamar sa. Galadiman Katsina kuma hakimin malumfashi mai shari'a Mamman Nasir mai ritaya shi ne wannan kira a lokacin wani taro da aka yi domin gabatar da wani ɗansu Nasir Abdulkadir ‘yan mama, wani ɗan shekaru 27 da haihuwa wadda ya yi fice a fannin kimiyyar noma da fasaha a Ingila har sanauriyar Ingilan Elizabeth ta biyu ta karrama shi. Mashari'a Mamman Nasir ya yi kira ga yara da ke tasowa musamman ‘yan mata da kada su yi ƙasa a gwiwa wajen neman ilimi komin wuya da ke tattare da bidarsa. Ga rahoton da Zaharuddin Sanifin Tuwa ya aiko mana daga can.
Galadiman Katsina wanda kuma shine hakimin malumfashi mai shari'a Mamman Nasir ya ce daular Fulani Allah ya yi masu baiwar ilimi kuma ba a baya aka bar su ba.
Daular Fulani muna cikin waɗanda suna da ilimi, wannan ilimin nasu in Allah ya afa shine muka gada.
Ya ce ilimi yana cikin abinda suke alfahari da shi.
Koyo ina kirarin ilimin da muke da shi, ina kirarin yadda iyayenmu da yayyenmu da ‘ya’yanmu har da jikokinmu suna kirarin ilimin nan. Bari in ɗauki wanda ba mai iya ce mana shi ma yana shi. Sanda aka fara ilimi mai zurfi da aka zo wurin ilimin nan mai wuya don yanzu ai Galadin ta fara zama likita za ta canza wani. An wata ta fara zama likita amma ta yi ɗan sani na ma ba wani likita. Wani zan ce ya wuce ta sauko Dokta Deko wanda shi ne na harko duka nuna ilimi kenan.
Daga bisani mai shari'a Mamman Nasir ya ce babu abin da ya fi ilimi a ɓangaren dama da na hagu.
Muna kirarin babu abin da ya fi ilimi hagu da dama. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ce ilimin ilimi har birnin su ga Suleiman nan in abin da nake ba daidai ba ne da Allah su gyara. Amma a lokacin da ya ce hakama sai da dukkan ba wanda ya kawai amma sai a ta neman ilimi to ashe ilimin nan ba abun wasa.
Shi ma tsohon babban jojin jihar Katsina mai shari'a Sadiq Abdullahi Mahuta ya ce a maida hankali a ba yara ilimi mai nagarta.
Ba yara ilimi a ba su tarbiyya mai kyau a nuna musu shi ilimi ba wai hanyar fice-fice ne. Ilimi shi ne hanyar rayuwa ta gari. Saboda haka ina roƙon al'ummarmu da waɗanda ke nan cikin garin Balfashi da kewaye a duba a zakulo yara masu hazaƙa. In masu neman taimako ne akwai hanyoyin da za a ta a taimake su in Allah so ya yarda. Amma dai babban abu shine a maida hankali akan ilimi. Mun ci baya kwarai-kwarai kamar yadda shi daga Ladima zai tabbatar da wannan al'amari lokacinsu lokacin Sardauna. Katsina jihar Adamu ba jihar ba kai lokacin na Lardi ake cewa. Lardin Katsina tana da ministoci da permanent secretary da wadai guda shid a cikin cabinet wanda yake daukar mutum 12. Katsina kawai take da guda shid. To kun ga an samu da ilimi, an samu da neman ilimi. So ina ƙara ba da shawara, ina ƙara jawo hankalin al'umma don Allah don Annabi a nemi ilimi. Duniyar nan a yanzu ta mai ilimi, shahili ba ya da wani a wannan duniya.
kuma aka ce ilimi ba wai ilimin boko kadai ba, ilimi yadda zaka tayar da addinin kanka shine ma muhimmi, amma wannan shine zai raya ka da duniyar taka da lahirar taka.
Nasir Abdulkadir ƴan mama wanda shine sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu ta karrama saboda fice a bangaren ilimin gona da na fasaha, yace a bangaren ilimi musamman na mata akwai sauran runa akaba.
Sarauniya na ba ma matasa da suke amfani da skills din su wurin taimaka ma community duk shekara, so in na samu na 2017
kuma wani irin abu ne ake taimaka ma
su muna samar da fasaha, ilimi da sauransu, abubuwan da dai manomin kauye ba kasafa yake samun su ba, kuma muna so mu tallafa musu da ani addina ha noma da ka a ringa noma da dadi ka ga ƴan uwa da abokan arziki da wanda aka sani da ba a sani ba duka an taru domin kansu.
Me zaka ce dangane da irin harkokin ilimi da suke gudana yanzu, ka gamsu da yadda harkar ilimi take gudana a nan Najeriya musamman a yankunan karkara?
Akwai sauran aiki sosai. Ya kamata a linka linkin ba linkin abinda ake yi, saboda da kwai aiki sosai wurin ilmantar da yara musamman yara mata abin da ban takaici, saboda haka gaskiya duk abinda ake bai isa ba.
To kana ganin kuma za ku zo ku ƙara taimaka yanzu ga bangaren ilimi, kun ce akwai abin takaici a ciki, akwai wani kokari da kuke ta wannan bangare na ilimi?
Gaskiya ne, musamman abin da yasa, dalilin da yasa muke har kuma ilimi ma ya samu, saboda haka abu ne da dole tafiyar tare za ta tafi da noma da ilimi.
Ita ma shugaban riko ta karamar hukumar Kaita Hajiya Umma Abdullahi Mahuta, wadda tana ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan taro, da na tambaye ta akan ilimin ƴaƴa mata da shi Nasir Abdulkadir ya yi magana, da ya ce akwai sauran aiki sosai. Ya ce gwamnatin jihar Katsina tana ba da fifiko a ɓangaren ilimin na mata.
Muna nan muna bakin iyaka ƙoƙarinmu gaskiya. Abin da nake gaya muku, abin da aka lalata shekara da shekaru, to yanzu ne muke ƙoƙarin a ƙara farfado da shi. Ko ma wancan gwamnatocin sun yi, amma dai yanzu kaga za ka je makaranta ka iske yara na zaune ƙasa. To yanzu ne a kwara makaranta, a yi rufi, a sa kofofi, a sa tagogi, a sa masa abin zama. To kaga shine kamar restoration agenda din His Excellency. To ai restoration na abin da ake ni, inda babu a yi, inda ya lalace a gyara, inda yake bukatar fenti, inda yake bukatar kwano, silin tabi, to shine yanzu ake ta tayya, kuma ana ta samun nasara. Yara suna karatu sosai, a mata karatun boko da na Qur'ani.
Zahraddin Sani Funtuwa, sashen Hausa na murar Amurka daga Katsina a Najeriya.
Yayin da a Katsina ake karrama wani wanda ya fice a fagen ilimi a jihar Taraba, kuma makiyaya ne suke kira ga gwamnatin jihar ta taimaka musu su sami ilimi, domin a halin yanzu ƴaƴansu suna zaune kara zube, babu malamai da za su karantar da su. Ardo Kiri, wani makiyayi wanda ya zanta da wakilin sashin Hausa Lawal Sani Kona, ya ce akwai lokacin da daga aljihunsa yake biyan malami ya karantar da ƴaƴansu, amma yanzu ya gaza.
Wani shugaban al'ummar Filani makiyaya da ke yankin Gasol a jihar Taraba ya koka da rashin gudanar ayyukan koyo da koyarwa a makarantun ƴaƴan makiyaya da gwamnati ta kafa a yankin.
Ya sunana Ardo Kiri.
A to yayi batun al'amarin ilmantar da yara?
Wallahi muna da ci baya a wannan abu, kandun bamu da irin makarantun nan da ake na ƴaƴan makiyaya, mun buƙaci ƴan mu samu, kuma har yanzu gwamnati dai ba ta yi muna ba. Wanda ya kama muna kira a gwamnatin jihar Taraba ta taimaka, ta dube mu da irin basira, a taimaka mu ma a wa ƴaƴan mu makarantun nan, wanda za su samu su sako da yaƙi da jahilci ne su yi, saboda su ko da jahilci a jikinsu.
A halin yanzu kusan wato yaran suna nan zube kara zube ba karatu kenan?
Wallahi suna nan kara zube ba karatu. Shekaran da ya wuce sai da na ɗauki nauyin malami, ma ni nake biya da kaina, yana zuwa yana karantar da yaran mu. To kasan abin da zan kai kake ba wani tallafi na gwamnati, dole ne wani rana zaka zo ka kasa. To abun ya ka kudin da nake biya daga ni ma abun ya so ya gagari ni, yanzu dai suna zaune haka kai ba makaranta.
Da na tuntubi shugaban karamar hukumar Gasol Alhaji Yahuza Yayau, ya ce ita dai gwamnati ta yi rawar gani wurin gina waɗannan makarantu a yankinsa.
Abinda ke faruwa yanzu shine kula da lura da kuma ci gaba da ɗaukaka ainihin makarantun shine ya zama babban al'amari. A maganan da nake yi yanzu, da a ce bayan primary school zai zama secondary school. Ni ina zaton a gasar local government cikin primary school din daya ko biyu za su zama, domin kamar garin Ardo Adamu, kamar Wuro Bokki, kamar Sendirde, wayannan wurare duk akwai nomadic primary schools. To amma babban al'amarin shine gudanar da su da lura da su yana hannun ainihin hukumar primary school board, wanda ita take da hakkin haka. Mu kam kallo ne kawai za mu yi, mu ga me ke tafiya, mu kawo musu bayanai. To a takaice abinda ke tafiya din loran babu.
Shugaban hukumar ilimi bai ɗaya na jihar Taraba, Mr. Yakubu Agbaizo, wanda ya yarda cewa akwai matsalar karancin malamai a makarantun jihar baki ɗaya, ya yi bayani kamar haka.
A gaskiya na yarda akwai karancin malamai, amma muna kokarin mu tantance namu malamai ma tukunna mu san su nawa ne, kuma ina ne da ina ne muke bukatar malamai. Yanzu ka je wani makarantar ka ga daga shi headmaster shi kadai ne, wasu wurare ka ga ko headmaster da mutum daya shi kadai, su kadai kawai a makarantar. Amma sai ka ga kudin albashin ma'aikata yana da kima, mu kuma ina dole mu san ina ne kudin nake tafiya. Idan mun yi bincike ayyukan da muke yanzu zai nuna mana a ga wannan malamin suna kasa, suna koyarwa a biya su, wa'annan kuma sunan suna ciki a biya su, ana biyan su amma ba su a makarantar. So lokacin da muka zo kara malamai za mu lura da wannan makarantar.
Haro yau shugaban karamar hukuma Yahuza Yayau yana da kalmomin shawara ga ƴan uwansa makiyaya dake yankin na Gasol.
Da farko ya kamata a yanzu su fadawa wasu ma ba su kansu ba cewa babu abu kamar ilimi. Shanu dukiya ne, dukiya ba shanu kadai ba, akwai wasu sauran dukiyoyi da wasu suke mallaka. Zaka tar idan ka mallaki dukiya baka da ilimi akan dukiyar ma, to za ta zama koyaushe hasara a gare ka. A sani zamani yana canjawa, ya canja ta lokacin ilimi yana daukan komi. Su bar abinda duk za su yi su kula da ƴaƴansu, su yi makarantu, su yi ilimi, wannan shine yafi a ce yaro yana bin shanu yau da gobe, wanda shekaru da suka shude ɗari an yi haka ba wani canji. To yaron yayi karatu mana su gani menene canjin.
Masana harkokin ilimi na kashedin gazawar tanadin ilimi ga al'ummai bai daya na janyo koma bayar daukacin ƙasa, dan haka ne tabbatar da kowane dan wannan tarayya tamu ya wadata da ilimi haƙƙi ne da ya rataya bisa shugabanni, hukumomi da ma al'umma baki daya. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo, Najeriya.
Amfanin ilimi aiki da shi gaskiya ce fadake, yau sa'adu zungu ke kira da amo mai karsashi. Lafiya da juna zamanin rukun amana da maslaha da juna da soyayya da juna dangi mu fahimci juna mu dau ilimi mu zauna mu yi amfani kununa a aikace ƴan uwana a baƙyawa ba khiyana. Sani a cikin mashiya ka zamo al'alimu masanin sirrin sarari da kulliya ka sallada ai
masaro duka duka. Kuma abinda ya tsawo kenan cikin shirin na gari na kowa a makon nan, sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Kibahiro Dodo ne da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin wannan shirin, a nan nisa Habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Ka'almasi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri a huta lafiya.